الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والسلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da wannan marice na Asabar 15 ga watan Al-Muharram a shekara ta 1444 Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 13 ga watan 8 a shekara ta 2022 miladiya. A wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga Masjidul Qur'an wanda ke unguwar Batirawa a birnin Kano. A yau insha Allah za mu yi darasi na 152, kuma in ba a manta ba muna karatu cikin kitabul hajji. Mun tike da ƙarshen babun fi sadaqati bi luhumil hadi wa juludiha wa jilaliha, da haka za mu tashi babin da ke biye masa. Malai ce babun naharu bil buduni qiyaman muqayyada, babin da yake bayani akan soke dabbar hadaya raƙumi ko sa kiyaman a tsaye muqayyadatan kuma a tsaure. A darasin da ya gabata mun faɗi kalmar albudin, asalin kalmar budin tana shafar dukkan dangin dabbobin da ya halatta a ilayya da su, raƙuma, shanu, tumaki da awaki. To amma sai dai in ana magana akan badana, wanda shine mufradin jam'in sa shine budin, da yare na shari'a, to ana nufin manyan dabbobi musamman ma raƙumi, domin su ne waɗanda suka fi amsa kalmar budin ɗin, domin kalmar budin daga albadanu ne, badanatu daga albadanu ne, badanu shine jiki. Da aka dabbar da tafi kowace girman jiki ita tafi amsa sunan albadanatu. Kaga ko cikin waɗannan dabbobi da muka ambata raƙumi ya fi kowanne girman jiki. Da aka sau da dama idan shari'a tana magana akan badana, badana ba da waccan faffaɗar ma'anar take nufi ba, da taƙaitacciyar ma'anar. Inda faffaɗar ma'anar ce, to har ɗan bunsuru da tinkiya duk suna cikin albadana. To su ko kaga ƙa'ida wajen yanka su kwance ake yanka su. Ina fata an gane. Rago ba a tsaye ake yanka shi ba, tinkiya ba a tsaye ake yanka ta ba, hakanan akuya, hakanan ɗan bunsuru. To amma waɗanda ake yankawa a tsayen shi ne raƙumi, wanda shi soke shi ake yi, ko ka yanka ko ka soke duk ɗaya ne. Amma abinda sunna ta nuna shi ne in za a yankan ko za a soke, to a bar shi a tsaye, kar a kada shi. To shi ne abinda wannan babin zai mana magana, babin da yake bayani akan yanka raƙumi a tsaye amma a ɗaure. Kada in an tsayar da shi ɗin kuma a bar shi a sake, don garin zafin yanka zai iya zabura ƙarshe je ya taka wani ya kashe. Da haka ko da a tsaye za a soke raƙumi ko za a yanka shi, to a tabbatar an ɗaure shi, don gudun kada ya ƙwace ko kada ya harbi sakamakon jin zafin yanka. Shine Allah ya ce wal budna ja'alnaha lakum min sha'irillahi fadhkuru ismallahi 'alayha sawafa fa idza wajabat junubaha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ma'ana su albudin raquma, ja'alnaha lakum min sanya muku su min sha'irillah, suna daga cikin alamomi na addinin Allah. Ma'ana yanka su, yanka su wani bangare ne na aikin hajji. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake fadhkuru ismallahi 'alayha, idan kun tashi yanka su fa ambaci sunan Allah, fawaf amma a tsaye. Fa idza wajabat junubaha, bayan kun soke su ko kun yanke su a tsayen sai kuma suka fadi, fakulu minha ku ci, wa at'imul qani'a wal mu'tar ku ciyar da mai yakana da kuma mai zulama. Mai yakana mutumin da yana bukata amma ba zai iya cewa a san mun ba, amma mai zulama wanda yana bukata kuma baya iya boye bukatar sa sai yazo ya tsaya to Allah yake a ciyar da su baki daya hadisi mai lamba ta 830 hadith ibn umar radiyallahu anhuma hadithin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda annahu ata ala rajulin abdullahi dan umar yazo ya tadda wani mutum ba faɗi sunan sa ba hafiz ibn hajar yace lam aqib ala ismihi wannan mutumin ban gano waye shi ba an gane ko kada adanatahu lokacin da abdullahi dan umar yazo wajen wannan mutumin sai taraya durkusar da raƙumin sa zai yanka shi a durkushe ko zai soke shi a durkushe yanharuha yana shirin yankawa ko yana shirin sokewa kala sai abdullahi dan umar yace da shi ib'asha qiyaman ta fatta tsaye an gane ko barta ta mike tsaye miƙar da ita amma muqayyadatan kuma ka daure ta bayan ka miƙar da ita din sunnata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wannan shine sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalmar sunnata muhammad waɗansu malaman sun ce maf'ulun bihi ne bi fi'lin muqaddarin ay if'al sunnata muhammadin ka aiwatar da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine yanka ko soke raƙumi a tsaye kuma a daure an gane ko waɗansu malaman suka ce a sunnata muhammadin hal ne ay hala kaunika mutafa'ilan ma'a sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ko hala kaunika muttabi'an sunnata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da haka dai sunna shine in za a soke raƙumi a soke shi a tsaye kuma a daddaure shi kada ya ji zafi kuma ya buge-buge akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj wanda shine kitab na 35 babu naharil ibli muqayyada babin da yake bayani akan soke raƙumi amma a daddaure bayan an tsayar da shi wanda shine babi na 118 babi na gaba ma lai yake babu sihibabi ba'sil hadi ila al-haram babin da yake bayani akan an so mutum ya tura da hadaya a tafi da ita zuwa harami ma'ana a tafi da ita zuwa makka ko da shi ba zai samu damar zuwa aikin hajji ba amma yana da wadata to sai ya tura da dabba hadaya a tafi da ita can ko ya bada kuɗin in an je can a siya liman la yuridu dhihaba ila al-hajj bi nafsihi ga wanda shi a karan kansa baya son zuwa aikin haji ko kuma yana da wani uzurin da ya hana shi zuwa ko ba shi da lafiya ko makamancin haka amma yana da halin da zai iya yin sadaka ta raƙuma ko awakai ko tumakai ko shanu a je a yanka a can dan alhazai su ci to idan ya aikata hakan ya kyautata ya aikata abin da shari'a take so wasihi babu taqliduhu kuma an so dabbar da za a tura zuwa makka dan a yanka ta a can to ai mata rataye a rataya mata wani abin da duk wanda ya ganta ya san wannan dabba ce ta hadaya a da saboda tafiya ake a kar kuma a duniya akwai dabbobi da yawa to shi yasa ita dabbar da za a kai ta makka a yanka dan ibadar hadaya ake so ta bambanta da sauran dabbobi ai mata alama saboda ko ta bata wanda ya ganta da wannan alamar ya san wannan dabbar asalinta ta hadaya ce zai bata alfarma da kulawa ta musamman haka nan inda za ta shiga gonar wani ta hauci masa amfani to idan ya ganta ya san wannan dabbar hadaya ce ba zai mata dukan da zai mata lahani ba ko makamancin haka wannan shine hikimar shine Allah madaukakin sarki yace ja'ala Allahu al-ka'bata al-baita al-harama qiyaman lin-nasi والشهر الحرام والهدايا والقلائد قلائد جمعي نينا قلادة قلادة شيني أبند أكي راتيا ودبا أويا لوكا تندزا أكيت هرمي أيانكا تا دني من لا دن ألا دنير هدايا أنغاني كو وداك دبر دزا أتورا تا مكة دن أجي أيانكا تا أشان أي هدايا دا إتا الهزيت سامو يلوان ناما أنا سو أي متى راتي راتيا متى wani abu a wuya da zai nuna cewa ita ta daban ce ga abin da ake nufi da ita wa fatlil qala'id sannan wannan ratayen kuma an so a cire shi, an gane ko? An so a cire shi idan an zo yanka ta, ba a yanka ta da shi ba. Wa anna ba'ithahu la yasiru muhriman, sannan wanda ya tura da dabbar hadaya a kai maka a yanka masa, shi fa ba mai harama ba ne, zai ci gaba da rayuwarsa yadda kowa yake rayuwa. Ba za a ce yanzu tunda ya tura da dabbar hadaya a je maka a yanka zai yi hadaya, kenan shi ma wani hukunci na mai aikin haji ya haushi ba. A'a, shi ba mai aikin haji ba ne, wannan wata ibada ce mai zaman kanta, ba ta haramta wa mutum komai dan ya yi niyyar yinta. Zai ci gaba da rayuwarsa normal ta zaman gida yadda kowa yake yi, ba wani abu da zai haramta a gare shi. An gane ko? Wala ya haruma alaihi shay'un bidhalika, ba wani abin da zai haramta a gare shi dan ya yi haka. Kaga idan mutum ya shiga harama ta aikin haji ko umara, bayan ya riga ya sa harami, ba zai shafa turare ba, ba zai yi aski ba, ba zai sa dinkakken tufafi ba, ba zai sadu da iyali ba. To amma shi wannan duk zai yi waɗannan abubuwan, ba wani abu da ya haramta a gare shi. An fahimci wannan? Hadisi mai lamba ta 831, hadisi Aisha radiyallahu anha, hadisin na Aisha uwar mu'mini, Allah ya kara mata yarda. Qalat, tace, fataltu qala'ida budinin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ni ce wacce na tsintsinke igiyar ratayen dabbobin annabi sallallahu alaihi wasallama na hadaya. Ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun faɗi cewa ya zo da dabbar hadaya, yakan tura kai da dabba a yi masa hadaya in ba zai je aikin haji ba. To Aisha take ba da labari, ta ce wata rana annabi ba zai je aikin haji ba, wannan a shekara ta 9 kenan, kafin shekara ta 10 lokacin da ya tura Abu Bakar ya zama shine amirul haji, a je a share Ka'aba, a yi shela ta gaba ɗaya cewa daga yau kada wani arni ya sake zuwa aikin haji, domin da kafiran Qurayshawa da su ake aikin haji. To daga baya suratul bara'a ta sauka, Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wa azanun minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajji al-akbar anna allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu, har izuwa karshen ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najisun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da anihim hadha. Daga wannan shekarar kada wani ya sake zuwa. Da haka manzo Allah ya tura Abu Bakar a wannan shekarar, shi bai je aikin haji ba, yace ka je a matsayin amirul haji, a hudubar da za ka yi ta Arfa ka gaya wa duk wanda ba musulmi ba daga wannan shekarar kai ya sake zuwa aikin haji, an daina hadaka. La yatufanna bil baiti la yahujjanna ba'da al-ami mushrik wa la yatufanna bil baiti uryan, daga wannan shekarar kada wani mushriki ya sake zuwa aikin haji, in ko yazo duk abin da ya same shi shi ya jiyo. Sannan wanda suke yin dawafi irin na al'ada na gargajiya na maguzanci, tsarara haihuwa uwarsu, kar su sake zuwa, domin da za ku ga arna Qurayshawa sukan zo, musulmi suna dawafi da harami a jikinsu, su kuma suna yi tsarara saboda wata mummunar al'ada da suka gada iyaye da kakanni. To da haka manzo Allah ya ce a gaya musu kar su sake zuwa, daga wannan shekara an daina irin wannan aikin haji. Aya ta sauka, annabi ya tura Abu Bakar ya ce je ka kai musu shela ka gaya musu. To a wannan shekara da annabi bai je aikin haji ba, ya tura da dabba hadaya a je a yanka a can, wanda ya tafi da ita shine sayyidina Abu Bakar. To shine Aisha take cewa lokacin da aka kawo dabbar, kafin Abu Bakar ya taho da ita, an zo da ita da daure-daure a wuyanta. An gane ko? Da haka Aisha tace ni na yanyanke wannan daure-dauren. Wannan daure-dauren ana nufin irin wanda makiyaya suke wa dabba don su ja ta cikin sauki. In saniya ce za ka ga an rataya mata wata igiya a wuya don a iya janta cikin sauki. In raƙumi ne an masa akala a hanci don a ja shi cikin sauki. Wannan na daban ne, ba shi ne kuma na hadayar ba. Aisha ta ce da aka kawo dabbobin annabi na hadaya da irin wannan daure-dauren igiyoyi a jikinsu, ni na zo na yanyanke musu. Shi ne ma'anar fataltu qala'ida budni annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ta ce biyadayya da hannuwa na guda biyu, thumma qalladaha, to sannan kuma sai annabi ya zo ya rataya musu tasa alamar ta musamman wacce da ita za a kada su kuma a tafi da su maka, wanda ita ce abad da muke magana a kai a nan. Yanzu idan za ka je siyo rago ko za ka je siyo tinkiya ko akuya ko sa ko raƙumi, za ka tara akwai wata igiya da masu shi suka ɗaura masa wacce suke amfani da ita wajen jansa ko ɗaure shi, kuma in ka zo siya za su iya siyar ma har da wannan igiyar. Amma idan ka zo gida kuma kana so ka ɗaure shi, kai kuma za ka yi taka igiyar ta daban. Da haka waccan igiyar da aka kawo waɗannan dabbobi da ita, Aisha ta ce ni na tsintsinke ta. To sannan kuma daga baya annabi shi kuma da kansa ya zo ya ɗaura taka sabuwar igiyar, shi ne thumma qalladaha, sannan yazo yayi musu rataye na alamomi a wuya wa ash'araha ya bambanta su da sauran dabbobin mutane ta hanyar tasa alamar da yasa wa ahadaha kuma ya tasake su ya bada su hadaya a koro su a taho da su garin Makka kamar yadda Allah yake hadayan baligal ka'abati hadaya lalle ta isa ka'aba to Aisha ta ce fa ma haruma alaihi shay'un kana uhilla lahu ba wani abu da ya haramta daga ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da halal ne a gare shi ma'ana annabi kuma sai ya cigaba da rayuwarsa kamar kullun bai daina wani abu ba da cikin abubuwan da ya saba yi abin da yasa wannan saboda akwai malaman da suke ganin in ka tura dabbar hadaya to kai ma yanzu kamar ka shiga aikin haji duk abin da ya haramta ga mai aikin haji kai ma ya haramta gare ka har sai an sanar da kai dabbar ka fa an yanka to sannan sai ka dawo normal to wannan ba haka bane an gane ko ba haka bane idan mutum ya tura dabbar hadaya ba abin da ya haramta gare shi kuma ba aikin haji yake ba ita ibadar hadaya daban aikin haji daban in dai ba aikin haji kake ba to ibadar hadaya tana iya zamowa zaman kanta ba tare da an hada ta da aikin haji ba kuma in kana yin ta babu wani abu da ya haramta a gare ka ina fata an gane wannan akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab al-hajj wanda shine kitab na 25 babu man ash'ara wa qallada bi dhil hulayfa thumma ahrama wanda shine babi na 206 hadisi mai lamba ta 832 hadithu aishata حديثنا نا عائشة ورمومين ألا يكرم تهدا أن زياد بن أبي سفيان حقيقة زياد بن أبي سفيان أنغانيكو كتب إلى عائشة رضي الله عنها يا ربوتا ونا عائشة ألا يكرم تهدا وثيقا ينا تنبيتا شي زياد بن أبو سفيان ايني دغة چنغمنوني نسيدنا معاوية كما داما لنكو ينغر بابان سچي أنغانيكو لنكو ينغر بابان سچي mana shi babarsa shi Ziyad din babarsa baiwar Abu Sufyan ce amma ta haife shi a matsayin sadaka dan baiwa ne shi ko Abu Sufyan da shi ko Muawiya dan yani ina fata an gane wannan zaka ji a gidan sarakuna a ce wani dan baiwa ne wani kuma dan yani mana shi uwarsa ba auratta aka yi ba baiwa ce aka kwanta da ita ta haife shi to ita baiwa in ne ita ya kwanta da ita ta haifi da dan ana jingina masa nasa ne uwarsa ce alfarmarta bata kai alfarmar uwar aure ba saboda ita waccan auratta aka yi tana da haƙoƙi ya ce amma ita wannan baiwa ce mallakarta aka yi ita ɗaya dole ne a raba mata kwana ita baiwa ba a raba mata kwana duk ranar da ka ga dama ka shiga ɗakinta duk ranar da ka ki shiga ba kai laifi ba ita baiwa kenan amma ita ya dole ne tana da haƙƙin rabon kwana tana da wasu ka'idoji da sharuɗa amma ku yanga duk ita ba ta da wannan ina fata an fahimci wannan amma ƴaƴan baiwa da ƴaƴan ku yanga duk na mai ita ne da ƴaƴan ya duk na mai ita ne an gane ko to shi Ziyadu dan Abu Sufyan ne amma na ku yangarsa sayyidina Muawiya ya sa shi ya zama gwamna daga cikin gwamnoninsa to shine wata rikita-rikita ta tashi a zamanin mulkinsa shi Ziyad din tattaunawa ta ilimi ta faru wasu na ganin in ka tura da dabbar hadaya zuwa Makka to kai ma abubuwa da yawa sun haramta a gare ka irin na mai aikin haji har sai an yanka wasu kuma suna ganin a'a ba haka bane to shine shi Ziyad din sai ya rubuto wasiƙa ya turo wa Nana Aisha uwar mu'mina yana mata fatawa yana tambayar ta kaga wannan ya Aisha Aisha ne falala da daraja maza a waje in abu ya gagare su sai su komo wajenta su yi tambaya da haka Ziyadu ya rubuto mata ya ce inna Abdullah ibn Abbas hakika Abdullah dan Abbas dan baffan annabi radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda kala ya ce man ahada hadiyan duk wanda ya turo da dabbar hadaya shi bai zo aikin haji ba haruma alaihi ma ya harumu alal haji duk abin da ya haramta ga mai aikin haji shi ma ya haramta a gare shi ba fesa turare ba sa dinkakken tufafi ba aski ba saduwa da iyali da sauransu an gane ko hatta yun hara hadiyuhu wai har sai an yanka dabba hadayarsa an gaya mai wane hadayar nan ta kafa ga ta mun yanka to daga nan shi kuma sai ya ci gaba da sauran abubuwa haka Ibn Abbas ya yi fatawa kamar yadda Ziyad yake gaya wa Aisha, ga abin da Ibn Abbas yake gaya mana, shin haka ne ko ba haka bane? Faqalat Aisha radiyallahu anha, sayyidina na Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda tace, laysa kama qala Ibn Abbas, maganar ba yadda Ibn Abbas ya fade ta bane. Ibn Abbas ya fada ne da ijtihadi da qiyasi, amma ni bari in baka labari na yankan shakku da nassi qabi'i sarihi. An gane ko? Domin ko kai ne a hankalinka da tunaninka ka iya cewa eh kuwa ai yayi kama da mai aikin haji, da haka shi ma sai ya zama kamar mai aikin haji, ko ba haka ba? To amma ba haka bane, ba kama da wani, ba ta wani, kama da wani ba ta wani. Da haka Aisha za ta faɗi nassi qadi sarihi na abin da ya faru game da matsalar, dan ta raba gaddama ta fitar da dukkan mai shakka daga shakka. Da haka qala ibn tace laysa kama qala ibn Abbas, abinda Abdullahi dan Abbas ya faɗa fa ba haka bane ba. Ana fataltu qala'ida hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biyadai, ni ce wacce na cire igiyoyin dabbobin hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hannuwana, ni na tsintsinke musu igiyoyin da aka siyo su da su daga kasuwa. Thumma qalladaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sannan shi annabin da kansa kuma yazo yayi musu rataye na alama da ake wa dabbar hadaya in za a tafi da ita maka, biyadaihi da hannuwansa guda biyu masu albarka sallallahu alaihi wasallam. Thumma ba'atha biha, sannan ya tura da dabbar a tafi da ita, shi bai je ba, ma'a abi, tare da babana, in ji Aisha. Waye babanta? Abubakar. Da haka tace bayan annabi ya gama yiwa dabbobin alama da sauransu, kuma sai ya ce da Abubakar, tafi min da su ka je can ka yanka min su can, dan in samu ladan alhazai su ci nama. To ga matsalar, sai Aisha tace falam ya harumu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ba wani abin da ya haramta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shay'un da dai, ahallahu Allahu, wanda Allah ya halatta masa, hatta nuhira alhadi, da haka har aka soke hadaya. Azala bai daina sa turare ba, bai daina sa dinkakken tufafi ba, bai ki yin aski ba, bai ki yanke wata fata a jikinsa ba, bai ki kusantar iyali ba. Da haka wannan yake nuna cewa idan mutum yayi hakan shi ma ba zai ba. Ina fata an gane. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitabul Hajj, babu man qallada al-qala'ida biyadaihi ko biyadihi. Babu jawazu rukubil badanati al-muhda liman yataja ilaiha, babun da yake bayani akan halaccin hawa dabbar hadaya ga wanda buƙatar hadayar ta faru gare shi. Raƙumanka ka tura a kai maka, ko za ka tafi da kayanka ka je maka ka yanka a matsayin hadaya, sai kuma kana tafiya ka gaji, ka ji za ka kasa tafiya, sai kai ne sai ka hau kayanka, tunda dama ana hawa raƙumi, sai ko saniya ce sai ka hau a baka dan ana hawa saniya. Amma in ba ka da buƙatar hawa, kamar kana da wani doki ko kana da wani raƙumin ko kana da wani jaki ko alfajari wanda za ka hau ba wannan ba, to ka hau wancan ka bar wancan, shi ne lafiya. Amma in dai da buƙatar hawan, to ka hau jakin in ba haka ba shi sai ya hauka, ko ka hau raƙumin in ba haka ba ya hauka. In ka je ka gama da ciwon kafa kuma ga jaki baka hau ba, wa jaki ya hau kenan, sai ya hau. Kana buƙatar ka hau raƙumi sai ka ki hawansa, sai ka rafka tuntube dan farcen ka ya fita, wa raƙumi ya hau, kai ya hau a madadin kai ka hau shi. Da haka ya halatta ka hau raƙuminka ko da na hadaya ne, amma inda buƙatar haka. An gane ko? Duk da an ce dabba ce mai alfarma, dabba ce wacce ake so a yi mata mu'amala ta musamman a mutunta ta, amma hakan baya hana a hauta inda ne, inda buƙata. Kamar yadda Bahaushe ya ce wai sabo da kaza, baya hana a yanka ta. Hadisi mai lamba ta 833, hadithu Abi Hurairah radiyallahu anhu, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ra'a rajulan, hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum. Nan ma Ibn Hajar yace ban gano waye ba, duk da tsawon bincike da nayi na in gano waye. To amma dai wannan ya nuna shi mutumin sahabi ne ko? Domin duk wanda ya ga annabi ya yi imani da shi ya zama wa sahabi, kuma ya mutu akan haka. a nan malaman hadisi suka bada ka'ida jahalatu sahabi la tadurru, shi sahabi ko ka san waye ko baka san waye ba, rashin sanin sa baya cutar da hadisi. Amma wanda ba sahabi ba, in yazo cikin hadisi ba a san kowaye ba, to sai an gano kowaye dan a tantance shi na kwarai ne ko ba na kwarai bane. Amma in sahabi ne ko ka san shi ko baka san shi ba, na kwarai ne, saboda Allah ya musu shaida baki daya, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana bima hum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهكا الله مدعوك جنسل كيف لا، فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Wannan ana magana ne akan sahabbai wadanda suka yi imani da shi, suka taimake shi, suka karfafi gwiwarsa, suka bi hasken da ya zo da shi. Wadannan su ne masu babban rabo, su ne 'yan aljanna. Shi yasa malaman musulunci rankatakaf suka ce as-sahabatu uduli, sahabbai dukkanin su adalai ne. Me ake nufi da adali? Abinda baubayi ba su gane ba, wadanda ba su karanci littafin ilimi a gaban malamai ba, da kamusin larabci suke koyan ilimi, wanda ba za ka taɓa koyan ilimi da advanced learner ba, ba za ka taɓa koyan ilimi da kamus ba, ka ce wai kai karanta hadisi, in ka ci karo da kalmar da baka gane ta ba sai dai ka buɗe kamus, ba za ka je gaban malami ka zauna ba, ba za ka taɓa koyan ilimi da wannan ba. Shiriri ta za ka yi ta yi, sai an ce a yi kudu sai kai da wanau, inda matsalar za ta yi ta faruwa kenan. Duk masu hankali su rantaka sinan, kai kuma sai ka falle kai can, saboda mai kai a kamus ka gani, kai fasara da duk duniya babu mai irinta, sai kai kadai sabuwar fasara, saboda a kamus ka karanta. Shi kamus yana kawo kalmomi ne da duk ma'anoninsu ba ruwansa da hadisi, a'a ga yadda kalmar take a larabci, dan shi littafin larabci ne, to shin kalma yadda take a larabci haka take a hadisi? Tana bambanta. Kalma yadda take a kamus haka take a Qur'ani? Tana bambanta. Larabawa ga yadda suka fadaita ga ma'anarsu a wajenta, Allah kuma ga yadda ya fadaita ga ma'anarsu a wajenta. In kana so ka fassara littafin Allah, to dole ka dauki ma'anar Allah. In kana so ka fassara maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ba da kamusu ba, yawancin wanda suka rubuta kamusun ma arna ne, arna ne. Kuma su za su fassara magana annabi? In kana so ka fassara hadisai, dole ka koma malaman sharhi, malaman musulunci wanda suka yi karatu tun daga kan sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in suka biyo baya, kuma suka ji fassarar daga bakin mai ita. Wannan shine matsalar. Ina fata an gane ko? Sadaka Allah subhanahu wa ta'ala ya shaidi sahabbai, malaman musulunci sun ce adalai ne. Me ake nufi da adali? Adali ba shine wanda baya laifi ba. Duk wanda ya fassara adali wai wanda baya laifi ƙarya ne, don haka ne duk duniya ba adali, ga yamin wanda baya laifi. Manzo Allah ya ce kullu ibnu adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, duk ɗan adam suna kuskure, fiyayyab ne kuskure mai tuba. To amma wani sai ya fahimci lokacin da malaman musulunci suke cewa sahabbai adalai ne, adalai ne, yana nufin wai ba sa laifi, ba wanda ya faɗi haka, ba wanda ya faɗi haka. Amma ka'idar Allah shine waɗannan sahabban sun masa abin da ya gamsu da su, har ma yake duk laifin umma za su yi ya yafe, in ma za su yi ya yafe. A nan mun sha bada misali, ga sahabban da suka je Badar kuma an samu sun yi kurakurai, ga Hadib ibn Abi Balta'a, aya ta sauka cikin suratul Mumtahina tana tabbatar da abin da Hadib yayi ba daidai bane, amma Hadib ya je Badar. Umar ya ce ya ma'aikin Allah munafiki ne, ya zai dauki labarin ka ya rubuta a boye ya tura mutanen Makka dan ya tona maka asiri, domin annabi yana shirin zai je fito Makka, zai je kai hari Makka. Hadib ya rubuta wasiƙa a boye ba wata mata ce, je ki ga mutanen Makka. Kan yar aikin ta isa, Allah ya saukar da mala'ika Jibril ya tona asiri, an yi maka wata kitimurmura, shirin da kake yi an samu labari zai fita. Manzo Allah ya tura Aliyu da wani ya ce ku tare hanya, za ku tarda wata mata ku ce ta baku wasiƙar da ke hannunta, in ta ki bayarwa ku caje ta, lallai akwai wasiƙa tare da ita, haka Allah ya ce. sayyidina Ali suka tare ta a hanya suka ce ba mu wasiƙa tace babu suka ce ƙarya kike wallahi akwai tunda Allah ya ce annabi ya ce akwai ko ki gaya mana inda wasiƙar take ko ki bamu ta ruwan sanyi ko za mu tube ki tsararar haihuwar uwarki a ƙarshe da kanta ta kwanta kitsanta sai ga wasiƙar ta fito da ita ta ba su da aka kawo annabi wasiƙa aka karanta sai aka ga wanda ya aike ta Hatib ne ya aike ta kuma Hatib da shi aka yakin Badar kuma duk ƴan Badar Allah ya ce ya yafe musu manzo Allah ya kirawo shi yace Hatib ya za ka yi mana haka yace mai aikin Allah wallahi ba ridda ne ba ba munafurci ne maka ba ƴan uwana ne a Makka ana ta azabtar da su duk wanda suka yi hijira daga gare ka daga Makka suka tawo Madina zaka samu yawancin su ƴan asalin Makka ne da haka dan sun bar yaran su a can yayyan su da kannan su da kakannin su sun rike ƴaƴan amma ni da mun asali ba dan Makka bane tira ne naje kuma na musulunta kuma yanzu nayi hijira na bar ƴaƴana a Makka kullun ana yi mun wasiƙa ana gaya mun cewa mutanen Makka fa suna huce haushi na akan ƴaƴana na rasa ya zan yi su daina cutar mun da ƴaƴa sai nake so in musu wata bajinta dan ni ma su daga wa ƴaƴana kafa amma wallahi ba ridda ne ba sai manzo Allah yake lalle abin da ka faɗa gaskiya ne kai gaskiya Umar yace kyale ne in sare kansa munafiki ne yace a ya je Badar baka san duk wanda ya je Badar Allah yace duk abin da ya ga dama ba ya yafe mai ko kai saka zo ka ce Hatib ba adali bane to ashe adali ba yana nufin wanda baya laifi ba mun ba da labarin Qudama dan Maz'un Qudama ibn Maz'un ya je Badar yana cikin wanda aka yafe musu amma a zamanin halifancin sayyidina Umar aka kamo shi ya sha giya yayi tatil Umar ya kamo shi yace ku kyale shi ta sake shi ta sake shi aka ce da shi za a yi masa bulala me yasa ka sha giya ya muna ganin ka haka da girman ka yace eh aya ce tace in sha yake aya kuma yake kwarai kuwa kuma a bari ma zan kara kaina aka ce to bismillah ya karanto aya cikin suratul maida laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati ya in kai imani komai ma ka sha Umar yace a wannan tafsirin bamu taba jin sa ba sai daga bakin ka sai da haka zamu zane ka da bulala in ka je kai wa Allah wannan tafsirin mu ba ruwan mu da wannan kuma Qudama ya je Badar ashe kenan ba ana nufin adali shine wanda baya laifi ba to amma shaidar da Allah ya musu shine idan suka yi laifi ya tabbata laifi ne in aka fadakar da su ba sa sakewa Ubangiji subhanahu wata'ala yace wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun su sahabbai sune wadanda in suka yi laifi ashe ba wai ba sa yi ba in suka yi laifi sawa'an laifin nan tsakanin su da Allah ne ko tsakanin su da ƴan uwan su mutane zakarullaha sai suka tuna Allah aka karantar da su aya ko dai da basu santa ba ko sun sani sun manta ko kuma shedan yarin jaye su tunda su ma mutane ne fastaghfiru li dhunubihim sai su zo su fasanta da Allah su ce mun tuba ba za mu sake ba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah dan sun san ba mai gafarta zunubi in ba wa Allah ba sai Allah ya ce walam yusiru ba sa dogewa ala ma fa'alu akan abin da suka aikata wa hum ya'lamuna alhalin sun sani wannan shaida ce ta Allah ba wai ba sa yi ba in sun yi suka daina sun daina kenan har abada ina fatan gane wannan to haka nan Allah subhanahu wataala yana gaya mana dangane dai da sahabbai sai yace allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam sune wadanda suke nisantar manyan zunubai da alfasha sai kananan kaga cewa ba sa laifi ba haka bane ba suna yi da nassin Qur'ani da haka wanda in aka ce sahabbai adalai ne sai ta kakaro waɗannan laifuffukan nasu ya ce to sun yi kaza sun yi kaza asali bai fahimci kalmar adalin ba ne shi yasa saboda ba daga makaranta ya karanta ta ba a ƙamus ya karanta ta amma ko mai baiƙuniya da ka karanta baiƙuniya ƙaramin littafi na mustalahul hadith ya kawo ka'idar adali yace al'adalu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fi janibis saghaira adali shine mai nisantar manyan zunubi kananan kuma yana iya yin sa amma dai bai isa ya guje musu ba domin dan adam ba zai zama ma'asumi ba ina fatan fahimci wannan da ka mu gane akwai bambanci tsakanin ma'asumi da adali su sabai ba ma'asumai bane adalai ne adalai gaskiyar su tafi ƙaryar su in ma suna da ƙaryar daidan su yafi kuskuren su duk da suna da kuskura domin wannan daman shine abin da Allah yake so ya gani a tare da mu Allah da yi mu dan ba za mu yi laifi ba manzo Allah yace da a ce ba za ku yi laifi ba ma Allah shafe ku zai rufe duniya zai domin isu jifari bai da amfani kuma in babu laifi ne za a je a yi a lahira me za a yi a lahira ne hisabi hisabin nami na kai daidai kai laifi ai ma lissabi to in ba kai laifin ba me za a je a yi ka taba ganin liman a police station me yake yi sai dai in daily yaje amma wanda baya laifi me zai kai shi police station sai dai in abokin DPO ne yaje su gaisa amma duk mutumin da ka ganshi a police station me yi laifi an je a tantance yayi ko bai ba duk mutumin da ka ganshi a lahira ya rayu a duniya yayi laifi kai shi akai a tantance yayi laifin nan ko bai ba laifin ya ci a daure shi ko za a yi bailin sa magana fa kenan haka sahabbai ba wai sahabbai ba kowa ma haka ne kowa yana da daidai yana da kuskure amma a shari'a ta Allah da shari'a ta masu hankali in daidai yafi kuskure yawa shi ake kira mutumin kirki in kuskure yafi daidai yawa shi ake kira mutumin me banza kai ko 50-50 kai mutumin kirki ne kai domin a lahira duk wanda ya je wa Allah da lada 50 zunubi 50 dan aljanna ne to amma abinda zai baka mamaki wadanda suke zuwa yau su zagi sahabbai ko su faɗi laifinsu ko su aibata su su in ka irga rayuwarsu cikin dauda suke gabaɗayanta amma kokari suke su ce ga wani mai laifi saboda dokin mai baki ya fi gudu ba shi yake laifi tudu ne ka take naka ka hangi na wani ba daidai bane wannan kwarai da gaske kuma aqida ta ahlus sunna wal jamaa abinda malaman musulunci suka hada akai sahabbai laifinsu za a fada amma dan a roƙa musu gafara ba dan a aibanta su ba yanzu duk wannan labarin da muka fada na Hadib labarin da muka fada na Kudama ba mun fada bane dan mu aibata shi mun fada ne dan mu nuna asalin me kalmar adala take nufi tare da haka zamu ce Allah ya ƙara musu yarda ashe ba aibatawa bace domin haka Allah yake ni wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kai nagartarka shine kace Allah ya ji kansu to in kace Allah ya ji kan mutum alamar yayi ne laifi amma Allah ya gamsu da shi ko yayi laifin yace ce in gafarta mai kuma tunda Allah yake kace ya gafarta masa ba wai fajira yake sai ka fada ba daman yayi ne yanzu ba shi zaka yi wa alfarma ba kanka zaka yi wa alfarma yanzu duk sahabin da muka kira sunan sa sai muka ce radiyallahu anhu wai shi muka yi wa alfarma ko shi ya mana shi ya mana saboda shi ba dan Allah ya yarda da shi din ba ba zai ce ku ce in yarda da shi ba mu yanzu da muka bu umarnin muka ce Allah ya yarda da shi to mu muka yi wa kanmu gata mu muka bu umarnin Allah mu za mu samu lada amma shi ko ka ce Allah ya yarda da shi ko kar ka ce ya ce ya yarda da shi laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم الله يا جماعه الله يا جماعه كما صلاتي ني ga annabi yanzu sai kai kake tsammanin Allah zai mai ai yace inna allaha wa malaikatahu yusalluna shi ya riga yayi yanzu kai ake so kai ka samu daraja kamar babanka ne kace zaka dinka mai riga wai alfarma kai mai ai ya ga mai ma ai biyan bashi zaka yi ai cin tuwon kishiya ramuko ne in ji Hausawa to wannan haqa'iq din waɗannan abubuwan a fayyace su mutane su fahimta fa sai da ilimi ba da duba kamus ba da haka ya ku waɗanda kuke duba kamus kuka raina malamai kuka ce ba wanda ya isa ba za ku ilimi ba innal muallima والطبيب كلاهما لا ينصحان اذا هما لم يكرما فقنع بدائك ان جهلت طبيبه وقنع بجهلك ان جفوت معلما ده مالمي ده لكتا با ا cin gajiyar su in ba a girmama su ba zaka mutu da cutarka in ba zaka girmama likita ba yasa baka kaidoji ka shure yace kaga yaron banza ni zaka ce in hadi biyo biyar zan hadiya to shikenan hadi biyar ka gani baka dan malami matukar baka girmama shi baka ce bai isa ba to ta yaya zaka samu ma ilimin ba zaka samu ba baka ma kama hanya ba kace dukkanu ba malami kuma kai ilimi kai ba annabi ba ba wahayi ake ma ba to ta yaya zaka ilimin annabawa ma Allah ya ba su malamai kai kace baka da malami wahayi za a yi ma ba za a yi maka wahayi ba kuma masu ilimi sun yi ka'ida, malamai sun yi ka'ida, suka ce man kana kitabuhu ustazahu kasurat aqba'uhu. Duk mutumin da yake wai littafin sa ne malamin sa, shi malam bude mana littafi ne, ba zai je zauna a gaban malami ya karanta a karanta masa ba, to kurakuran sa sai sun fi daidan sa yawa. Saboda shi ilimi asali bai zo duniya ta wannan hanyar ba, ilimi ya zo duniya ne ta hanyar wane ya ji gawa ne. Jibril ya ji daga Allah, ya zo ya gaya wa manzo Allah, shi kuma ya gaya wa sahabbai, su suka gaya wa tabi'ai, haka haka har kanka. Wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Haka ya kamata mu fahimci wannan kwarai da gaske. Da haka sahabbai adalai ne da yaran ilimi, da yaran malamai, ba da yaran kamus ba. Ma'asumi wanda baya laifi, amma adali wanda kirkin sa yafi kuskuren sa yawa, daidan sa yafi kuskuren sa yawa, to su ne sahabban annabi, ba sai akai ba sa kuskure ba. Kuma samuwar adali ba sahabbai ba, har a baya, a yau za a ci gaba da samun adalai, domin akwai hukunce-hukuncen da Allah ya damfara mana su da adalai, inda babu su to da hukunce-hukuncen yanzu ba sa aiki. Yanzu idan za a ci bashi tsakanin wani da wani, a yi rubutu, su waye za su yi? Adalai ne za su yi. Wastashidu shahidaini min rijalikum, wannan shahidaini min rijalikum shine Allah ya ce wa ashidu zawai adalin minkum, shahidaini min rijalikum sune zawai adalin minkum. Duk abin da za a yi, in dai haƙƙi ne na wani akan wani, ko wani yana bin wani, to a samu mutum biyu adalai, musulmai, maza biyu. In an rasa maza biyu aka samu namiji ɗaya, to a haɗa da mata biyu, su ma mata biyun nan a matsayin adalai suke biyu a madadin namiji ɗaya. Fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada. Kaga adalai kenan. Da haka sahabbai adalai ne da yardar Allah, domin Allah baya yarda da fasiki. Tunda yake ya yarda da su, to ya nuna gamsuwa da su ta fuskar addinin su. Shi yasa game da munafikai da suka zo suka nemi uzuri a ranar yakin Badar, annabi ya ta daga kai ya ta kyale su, ya ta yafe musu, sai Allah madaukakin sarki ya ce fa in tardau anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin. In kai ka yarda da munafikan nan ka yafe musu, to shi Allah ba yarda da fasiki. Duk wanda Allah ya ce ya yarda da shi ba fasiki bane. Haka duk waɗannan sahabban da muka karanto ayoyin da suka nuna Allah ya yarda da su, tabbas ba fasikai bane, saboda Allah ya ce ba yarda da fasiki. To ko tunda yake ya yarda da su, su din ba fasikan bane, dan da fasikan ne ba zai yarda da su ba. Da haka duk wanda yazo yau yace da su fasikai, ko ya jingina wani laifi zuwa gare su, ko ya bace su, ko ya ci mutuncin su, shine fandarare watsatsi lalatacce. Kuma fandarar sa da watsewar sa da lalacewar sa sai ta bayyana a duniya tun kan ya je lahira. Alƙawarin Allah ne, duk wanda ya ja da waliyai na sai na rusa shi. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Duk wanda ya ja da waliyana, in ji Allah ya ce sai na ja da shi, sai na lalata shi. Ina fata an gane. Da ka sahabbai adalai ne, ko ka san sunan sahabi a cikin hadisi, ko kar ka san sunansa, jahalatu sahabi la tadurru, ka'ida ce usuliya musfalahiyya indal muhaddisin. An gane ko? Da ka wannan mutumin Ibn Hajar yake ne dogon bincike in gano wanne ne, amma ban gano waye bane ba. Abu Huraira yake anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ra'a rajulan, hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum, yasuqu badana, yana jan raqumar sa ko taguwar sa zuwa Makka zai je hadaya da ita. Fa qala, sai annabi yace da shi, irkabha hau abaka. Faƙali shi ko sai ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, innaha badana, ya baikin Allah, dabbar hadaya ce fa, taguwar hadaya ce fa, domin su suna ganin yin hawan bai halatta ba. In dabbar hadaya ce ba a hawa, ko kafarka za su fide, sai dai ta fide, ba za ka hau ba. Faƙali sai manzo Allah ya sake ce da shi, irkabha, nace ka hauta. Faƙali shi kuma mutumin ya sake cewa, innaha badana, dabbar hadaya ce fa. Kala sai manzo Allah ya sake ce da shi, irkabha wailaka, hauta kai canka. An gane ko? Wannan tasiri ne na al'ada ya sa mutumin nan ya ta ja da annabi. kuma shi a fahimtarsa kamar annabi bai fahimci fa me yake faɗa ba, shi yasa yake ta nanata. To amma dai yadda aka faɗa maka magana sau uku ya suka fahimta, shi yasa a na ukun sai manzo Allah yake wailaka. Ita kalmar wailak me take nufi? Asali kalma ce da take nuna mummunar addu'a, ma'ana Allah ya hada ka da bala'i, Allah ya halakar da kai. Wannan shine asalin ma'anar kalmar. Amma in annabi ya faɗe ta shi ba haka yake nufi ba. Kamar kakakka ce ta ce da kai dan asaraki, zagin ka tai wasan jika ne da kaka. Kamar kakakki ce ta ce shegiyan mata, zagi ne yabo ne wasa ne na jika da kaka. To Larabawa suna da irin wannan, mu ma Hausa muna da irin wannan. Na sha buga mana misali, mu'min da asalin su zagi ne amma Bahaushe in ya faɗe su ba zagi yake nufi ba, bal ma yabo ne. Kamar kai ne kaga wata budurwa ta burge ka sai ka ce da abokinka naga wata shegiyar yarinya, ba zaginta kake nufi ba. Me kake nufi? Ana kyakkyawa, naga wata shegiyar mota, kana nufin me? Me kyau, yabo ne ba zagi bane. Da haka sau da dama za ka ji manzo Allah yana faɗar wannan har ga matansa. Za mu zo a nan gaba. Kalma ce wacce Larabawa asalinta zagi suke nufi, amma al'ada ta ja ƴaƴa da iyaye da masoya da ƴan uwa suna iya gaya wa juna su kuma ba zagin suke nufi ba, kuma sun fahimci kayansu. Yare sai mai shi. Akwai kalmar da Bahaushe in ya faɗa wa Bahaushe to ya san me yake nufi, amma in wani ne wanda ba Bahaushe ba ya aka faɗawa shi sai ya ɗauka zagin sa akai. Yanzu wanda ya zo koyan Hausa bai san waɗannan sirrukan na yaren Hausa ba, shi in ka ce masa shege sai ya ce ka zage shi, ko kuma ya tafi ya buɗe ƙamus ya ce ina me kalmar shege take nufi. Ba kalmar ƙamus, ƙamus zai ce masa shege wanda bai da uwa ko wanda bai da uba. To in ya dawo sai ku yi ta faɗa, sai ka ce a'a ba shegen ƙamus nake nufi ba, shege na gari wanda ake faɗa na yabo. Da haka dai a tafi makaranta ba a takaita da ƙamus ba, ina fata an gane. Ko ƙamus ɗin ne akwai na ilimi ba gama garin ƙamus ba. Yanzu akwai ƙamus iya na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisai kadai aka bibiya bakin kalmomin da suke ciki aka fitar da su aka faɗi ma'anoninsu. An gane ko? Kamar Ibn al-Asir ya yi littafi Al-Bidaya fi Gharib al-Hadith, Al-Bidaya fi Gharib al-Hadith. To kaga wannan ana magana ne akan kalmomi da suka shafi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki wanda za su iya rikitar da mai karatu sai koma ya gama anasu da yaren hadisi da yaren annabi da manufarsa me yake nufi. Ina fata an gane. To da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi wailaka. Bari mu kawo mana kaɗan daga cikin maganganun malamai don in daɗa tabbatar mana da wannan magana da na faɗa, domin a nan Dr. Fa'ad Abdulbaki ya yi sharhin ita kalmar wailak ɗin da ma'anarta da asalinta da abin da Larabawa suke faɗa ko suke nufi in sun faɗe ta. Ko mu bari ma haɗa a gaba, tunda na ce akwai wani hadisi ma da za mu ci karo da shi mai irin wannan kalma. To da haka dai ita kalmar wailu ya danganta da wanda ya faɗe ta da wanda aka faɗa wa ita da kuma manufar. Yanzu mu duba da kyau, mutum ne musulmi zai tafi Makka, ya dace ka ce annabi ya ce ala tsire mai, ko kai a hankalinka na ɗan Najeriya aka ce ga Alhaji zai tafi Makka ka ce Allah ya tsine mai, me za ka ce mai? A dawo lafiya ai mana addu'a. To ballantana a ce sahabi zai je aikin haji kuma ka ce annabi ya ce Allah ya tsine mai. Za ka wata kalma dai ya faɗa wacce ku a wajenku tana nufin zagi, amma shi ba nufin zagi yake nufi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da bambanci da wannan wailu ɗin da wailun cikin suratul Ahqaf, wallazi qala liwalidayhi uffin lakuma ata'idanini wa qad ukhraja ata'idanini an ukhraj ko wa qad khalat alqurun min qabli wa huma yastaghifani Allah wailak da kuma wailakum la tabtaru ala Allahi kadhiban fayusbitakum bi'azab da kuma ya waila ta laitani lam attafi fulanan kalila ya laita haka natil qabiya. Wannan duk kafirai suke faɗa. Nan ku ana magana annabi ne da musulmi sahabinsa zai je aikin haji. Ina fata an fahimci wannan. Da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi ka hau fi salisati aw fi saniya, ko a cikon kalma ta ukun ko a ta biyun, annabi ya gaya masa haka wailaka irkabha ko irkabha wailak. أخرجه البخاري إمام البخاري فتد وانا حديثي أتين كتاب الهجي باب ركوب البدني حديثي ميلنبا تتلالي تقصد تلاتين دهدو حديث أنس حديث أنس أم مالك رضي الله عنه ألا يكار مسيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ياغون متن يسوق بدنا ينا جنتا قوى زي تفد إتمكا shi yana kasa ita kuma tana tafiya alhalin za ta iya daukar ta kuma yana bukatar hawan amma kuma yake hawo fa kala sai manzo Allah yake da shi irkabha hauta kala sai yace innaha badana ya ma'aikin Allah taguwa ce fa ta hadaya kala sai annabi ya sake cewa da shi irkabha nace ka hauta kala innaha badana ya sake cewa ya ma'aikin Allah taguwa ce fa ta hadaya kala irkabha salasan sai annabi ya sake cewa da shi ka hau yana na ta masa sau uku akrajahu al-bukhari imam al-bukhari fitar da wannan hadisi a cikin kitabul haji babu rukubil buduni an gane ko ana nuna mun lokaci yayi kuma da mun zo karshen babu sai mu tsaya anan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi